sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Wato sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Mahmud Dalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin da yau Juma'a 24 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kallon labarai.
To Ibrahim, kasashen duniya da dama ciki har da Najeriya sun fara azumin watan Ramadana karkashin umarnin zama a gida. Hukumomi suka bayar domin a yaki annobar coronavirus da ta addabi duniya. Yayin da adadin masu mutuwa sanadiyar cutar COVID-19 ke ci gaba da karuwa a Amurka, rahotanni na nuni da cewa farin jinin shugaba Donald Trump na raguwa. Sannan za ku ji cewa annobar coronavirus ta yi mummunan tasiri ga ranar cutar malaria ko cizon sauro ta duniya a Afirka.
Tokalin labaran kenan, bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa a Najeriya mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Sa'ad Abubakar na uku ya yi shelar ganin watan azumi na Ramadan jiya.
Juma'a 24 ga watan Afrilu ta zama daya ga watan Ramadan. Saboda haka muna kira ga jama'ar musulmi da mu tashi da azumi.
Za kuma a ji cewa babban bankin Najeriya zai ba da tallafin tayar da komada.
Idan suna so wannan abin ya ce musu kasuwanci da ya durkushe, wa'annan biliyan 50 a kasata gida 36 haɗe da Abuja gida 37 kenan.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin da ɗan gari akan ci gari. To amma shirin karatun Alƙur'ani na yara zai mai gurbin nasihar ranar Juma'a. Yanzu dai ga Mahmud da kashi na farko na labaran duniya.
To Juma'a, assalamu alaikum. Kasashen duniya da dama ciki har da Najeriya sun fara azumin watan Ramadana karkashin umarnin zama a gida da hukumomi suka bayar domin a yaki annobar coronavirus da ta addabi duniya. Najeriya ita ce kasar da tafi yawan musulmi a yankin yammacin Afirka, kuma umarnin hana zirga-zirga gudun kada a yada cutar ta coronavirus ya sa ba za a samu damar yin ayyukan ibada kamar yadda aka saba yi a masallaci a kowace shekara ba. Jama'a da dama sun kwatanta azumin wannan shekara a matsayin wanda za a yi shi karkashin kangi ko yanayi na kulle. Yayin da adadin masu mutuwa sanadiyar cutar coronavirus ke ci gaba da karuwa a Amurka, rahotanni na nuni da cewa farin jinin shugaba Donald Trump na raguwa. Zuwa wuraren karshen watan Maris, a lokacin da adadin mace-macen bai yi yawa ba, farin jinin Trump ya kasu zuwa kusan rabi, inda adadin waɗanda ba su gamsu da salon mulkinsa ba ya kai kashi 50.2, yayin da waɗanda suka yi na'am da mulkin nasa adadinsu ya kai kashi 46.3 cikin 100. Kamar yadda binciken jin ra'ayoyin jama'a da shafin da ake kira 538.com ya tattara. Amma tun daga wannan lokaci gibin ma'aunin salon mulkinsa ya faɗaɗa, yayin da rahotannin yadda annobar corona take mamaye ƙasar. A gefe guda kuma shugaban Trump yake gudanar da taron manema labarai a kullum domin faɗawa Amurkawa matakan da suke ɗauka wajen yaƙi da cutar. Kawo yanzu adadin waɗanda cutar ta kashe a Amurka ya haura 47,000. A kuma halin da ake ciki, kashi 52.5 ne ba su gamsu da salon mulkin nasa ba, yayin da kashi 43.5 suka nuna akasin hakan, a cewar shafin yanar gizo na 535. Cikin kwanaki 9 da suka gabata, binciken jin ra'ayin jama'a 24 cikin 25 da aka yi sun nuna karɓuwar shugaba Trump na fuskantar tawaya. Sai dai wani shafin yanar gizo da ake kira realclearpolitics.com ya nuna shugaba Trump ya samu sakamako mai kyau wanda ya dan saba na shafin 538, inda ya nuna cewa kashi 51.5 ne ba su gamsu da salon mulkin Trump ba, idan aka kwatanta da kashi 46 da suka nuna gamsuwarsu. A karon farko, Birtaniya ta zamanto kasa ta farko da ta gudanar da gwajin allurar rigakafin cutar coronavirus akan bil'adama a nahiyar Turai. A ranar Alhamis aka yiwa wasu mutane biyu da suka amince a yi gwajin akan su allurar a birnin Oxford, inda wata tawagar ƙwararru daga jami'a suka samar da rigakafin cikin ƙasa da watanni 3. Za dai a yi wa wasu ɗaruruwan mutane da su ma suka miƙa kansu don a yi gwajin akan su allurar rigakafin cutar. Sannan za a nemo wasu mutane kwatankwacin wannan adadi, su kuma a yi musu allurar sankarau, ta yadda a ƙarshe za a gwada sakamakon gwaje-gwajen. Amma kuma ba za a sanar da mutanen wacce allura aka yi musu ba domin a samu ingantaccen sakamako. Idan dai aka dace wannan gwaji ya yi aiki, za a kwashe tsawon lokaci kafin kuma a haɗa maganin a kuma rarraba shi a sassan duniya.
kaɗan, Mahmud zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu leƙa Najeriya, inda jiya majalisar malaman addinin musulunci bisa jagoranci mai alfarma sarkin musulmi ta yi shelar ganin watan azumin Ramadan, wanda ke nufin yau juma'a za a tashi da azumi. A jawabin mai alfarma sarkin musulmi ya yi kiran da a yi addu'o'i saboda Allah ya kawar da cutar coronavirus, yana mai kiran da a zauna lafiya kuma attajirai su taimaka ma mabukata. Ya yi addu'a ga ƙasa da kuma shugabanni. Daga Sokoto, Lami Dabakar ya turo mana da jawabin mai alfarma sarkin musulmi, inda yake cewa:
‘Yan uwanmu jama'a musulmi maza da mata, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A bisa ga sharuɗan shari'ar musulunci, mun samu labari tabbacin ganin watan Ramadan daga shugabanni da ƙungiyoyin addinin musulunci daga ko'ina a cikin ƙasar nan, kuma kwamitocin dubin wata na ƙasa da na jihohi sun tantance kuma mun tabbata. Bisa ga haka, Juma'a 24 ga watan Afrilu ta zama ɗaya ga watan Ramadan. Saboda haka muna kira ga jama'ar musulmi da mu tashi da azumi da Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu. Muna so mu yi amfani da wannan dama mu ƙara kira jama'ar musulmi da mu yawaita ayyukan ibada a cikin wannan wata mai alfarma mai albarka don samun gafara Allah subhanahu wa ta'ala da kuma alherinsa. Mu kuma ci gaba da yi ma da yin addu'o'i na musamman da wannan hali da na duniya ta shiga na annobar COVID-19, domin Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana ƙarshenta. Muna ƙara kira da abin dukkan tsari da hukumomin lahiya na ƙasa da jihohi suka bayar domin kaucewa kamuwar wannan cutar. Ha kuma kada mu manta da shugabanninmu a cikin addu'o'inmu domin samun nasarar shugabancinsu wannan ƙasa tamu mai albarka da kuma samun cikakken zaman lafiya da kwanciyar hankali da ci gaba. Muna kuma ƙara kira ga musulmi da mu ƙara kyautata ayyukanmu a kan hanyoyin da addinin musulunci ya umarce mu na zaman lafiya da ‘yan uwanmu ba tare da nuna bambancin siyasa ko ƙabilanci ko addinanci ba. Muna kira ga ‘yan uwanmu masu hali da su taimaka ma gajiyayyu da marasa galihu da abinci domin su samu sauƙin sauke wannan farilla da watan Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala shi ba mu cikakken zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya, shi wa shugabannin mu jagoranci, kuma mu gama da wannan duniya lafiya. Allah ya sa muna cikin wanda zai sa aljanna firdausi a kan aikin da za mu yi na wannan wata Ramadan ba tare da hisabi ba. Ramadan Karim, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Gai da Lamido da wannan jawabi na mai alfarma sarkin musulmi. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da Mahmud da cigaban labaran duniya.
Matakan da hukumomi a yankin nahiyar Turai suke dauka na sassauta dokar hana zirga-zirga da aka saka domin yakar annobar coronavirus a wannan mako sun sa ana ganin wasu shagunan kasuwanci da makarantu suna budewa. Hakan na nufin wasu daga cikin kasashen sun yi nasarar rage adadin masu kamuwa da mutuwa a sanadiyar cutar ta coronavirus, yayin da kuma wasu kasashen suke ci gaba da rasa ɗaruruwan mutane. A birnin Rome, wasu shagunan sayar da littattafai sun fara buɗewa, wata alama da ke nuna ana samun haske a yakin da ake da cutar ta COVID-19. Hakan na faruwa ne yayin da birnin ya cika shekara 2773 da kafuwa, amma aka daga shagulgulan wannan biki zuwa wani lokaci. Domin har yanzu kasar ta Italiya na ganin mace-macen ɗaruruwan mutane a kowace rana, kuma har yanzu akwai harkokin kasuwanci da dama da basu buɗe ba. Sai dai a wasu yankunan nahiyar ta Turai, al'amura sun fara daidaita. A kasar Jamus an ga wasu ɗaiɗaikun ƙananan shaguna sun buɗe, sannan a birnin Prague na ƙasar Czech Republic kasuwanni da dama sun buɗe, yayin da a Norway aka buɗe makarantun nursery. To sai dai shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce akwai buƙatar a yi takatsantsan
Easing restrictions is not the end of epidemic in any country.
Yace sassauta matakan da aka saka a kowace ƙasa ba yana nufin an kawo ƙarshen annobar bane. Rosani ya nuni da cewa annobar coronavirus din na yin mummunan tasiri ga ranar cutar malaria ko cizon sauro ta duniya a Afirka, wacce za a yi gobe Asabar, duk da yawan mace-mace da cutar ke haifarwa a nahiyar. Kuma lafiya ta duniya WHO ta ce sama da 'yan Afirka 380 suka mutu sanadiyar cutar ta malaria a shekarar 2018, wanda hakan shine kashi 94 na adadin mace-macen da aka samu sanadiyar cutar a duk faɗin duniya. Alhalin cutar coronavirus kuma mutum 1,200 aka tabbatar ta kashe zuwa yanzu a nahiyar. Ƙwararru a fannin lafiya sun ce akwai buƙatar a daƙile yaɗuwar cutar ta coronavirus a nahiyar, gudun kada ta ƙara kasara fannin kiwon lafiyar nahiyar da tuni dama yake wani mawuyacin hali.
Sai da Mahmud da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake komawa Najeriya, inda babban bankin kasar ya yi albishir na ware naira biliyan 50 don taimaka ma waɗanda suka cika wasu sharuɗan da ya gindaya. Madina Dauda gare ki.
Babban bankin Najeriya ya ce waɗanda za su ci gajiyar tallafin su ne magidanta waɗanda suka samu koma baya a sana'o'insu a sakamakon yaɗuwar cutar coronavirus. Haka zalika masu masana'antu da suke da hujjoji ƙwarara da suka hana su ci gaba da kasuwancinsu a sanadiyar dokar hana fita su ma za su samu tallafin. To sai dai cikin shugabannin gamayyar ƙungiyoyin matasan arewa na Sura Ashir Sharif ya ce bai gamsu da yadda za a rarraba waɗannan kuɗaɗe ba.
Isa gaskiya idan suna so wannan abin ya ce musu kasuwanci da ya durkushe, waɗannan biliyan 50 a kasata gida 36 haɗe da Abuja gida 37 kenan. Kowace jiha sun je da ce to ga kuɗi kaza an ware muku ku kawo kasuwanci wanda ya durkushe daga jihohinku, ga abubuwan da ake buƙata ku cimma kafin a saba wa mutane kuɗaɗen nan. So da kan su jihohi su zauna su duba kasuwancin, su zaɓi mutanen da suka san cewa kasuwancin su ya ruguje ko ya samu tangarɗa, su sa su kawo musu duka irin abubuwan da ita ko shi bankin Najeriya yake nema. Amma yanda aka kawo tsarin a yanzu a haka, ina tabbatar muku ko kaso 3% na kuɗin mutanen arewa za su amfani da shi ba a bisa tsarin da aka zo da shi.
To yaya mai fashin baki a al'amuran yau da kullun Hassan Saddauna yake kallon wannan ra'ayi?
Abin da yake mun mafi muhimmanci abu ɗaya ne zuwa biyu. Ni ma na yarda da cewa a raba kuɗaɗen nan a tura ma kowace jiha kasanta, domin ba yadda za a iya ɗauki kuɗin jihar Kano wanda take da ƙananan hukumomi 44 kuma tafi kowace yawan al'umma a Najeriya, ko jihar Legas take da ta biyu tana da waɗannan miliyoyin mutane, ka ɗauka ka ce a yi irin rabon zubar gado wanda wannan ba daidai ba ne. Kawai inda na barranta da su suna faɗin cewa yawancin lokacin da aka yi zo da irin waɗannan abubuwa za ka ga mutanenmu na arewa ba sa samu ko kashi 95 na tafiya yankin kudancin Najeriya ne. To wannan ne ni na barranta da su ban yarda da shi ba.
Ganin cewa an samu ƙorafe-ƙorafe sosai akan wannan batun tallafi, shi ne yasa na tuntuɓi ɗaya cikin wakilan jama'a ɗan majalisar wakilai daga jihar Nasarawa, Abdulmumini Muhammad Ali, wanda ya ce gwamnati ta yi rawar gani.
To hakikan gaskiya ina kira ga 'yan uwana 'yan arewa, ya fi dacewa a raba kasafin based on yawan jaha-jaha-jaha. Kuna yarda da wannan tsari? Bayan yarda na da wannan tsarin zan yi amfani da wannan dama a matsayin shugaba kuma wakilin al'umma, particularly al'ummar na arewa. Ina kira ga al'ummarmu, lallai alaihi mu dawo da hankalinmu guda mu gane fa'idan wannan gudumawa da gwamnati take bayarwa wanda ba masu zuwa don mu amfana da ita.
Abin jira a gani shine yadda za a kasafta waɗannan kuɗaɗen idan lokacin ba da su yayi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Kar a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kowane yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shiri na gaba
da dan gari. shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
Jama'a masu sauraron mu barkanmu da wahaka barkanmu da saki saduwa da ku cikin shirin nan na da dan gari shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio television na jihar Nasarawa ni ne na ku mai gabatar da wannan shirin Sadiq Abbas nake cewa a yau dai mun ziyarci Father Mai Martaba Sarkin Kanje Alhaji Aliyu Hashim
assalamu alaikum muna maka marhaba da isowa wannan masarauta namu na Kanje a karamar hukumar Awai Nasarawa State.
To Martaba yau zan so mu dan taba tarihi na wannan masarauta na Kanje da kake shugabanci. Shin kaman wannan masarautar naka na Kanje a kalla shekarun sa ya kai nawa da kafuwa?
Wannan masarauta ta kafu ne tun zamanin yakin jihadi na Usman Dan Fodio wanda a yanzu muna kiyasi tana da shekara fiye da 200.
Kaman suwa da wa suka kafa wannan masarauta?
To wannan masarauta ta kafu ne da yarda na Allah da kuma yardan Yakubu Bauchi wanda da isowansa nan ya ba wa daya daga cikin kakanninmu mai suna Munkaila Guraguri shi annan farko da ya fara sarauta a wannan gari namu na Kanje.
To kaman wadanni irin kabilu ne suke cikin wannan masarauta na Kanje?
To mu dai masu sarautar mu zamfarawa ne, bayan kuma zamfarawan muna tare da Jukunawa, Kanuri, Katsinawa, Kanawa da shauransu, duk muna kuma zaman lafiya.
To kaman menene ya bambanta wannan gari na Kanje da sauran wurare? Wato ma'ana kaman menene wannan gari ya shahara akai?
To wannan gari ya shahara dai na farko ga dalilin da ma Allah ya sa kafa masarautar. Babban al'amarin shine an kafa masarautar ne bisa ga jihadi na Usman Dan Fodio, wato kiran mutane zuwa ga musulunci ko zuwa ga Allah. To a wannan shine wanda kakannin mu su ma sun yi kokari sun yi kuma gina akai, domin a karkashin hakan ne a da nan kasan zaka samu ba musulmai bane. To amman da zuwan su karkashin wannan kusan a musuluntar da mutane da yawa sun karbi kalmar shahada, kuma ana zaune yanzu cikin koshin lafiya da duka al'umma da muke tare da su ana.
Kamar wace irin sana'a mutanen garin nan suka fi shahara akai?
To kan ana maganar sana'a, babban abinci ne akwai karatun Qur'ani, na biyu kuma akwai noma, bayan noma akwai harbi, domin a zamanin da can din maharbin kusan shine bayan jihadi sai kuma harbi da shi.
Farauta kin?
Farauta shi nake nufi.
Kamar wasu garuruka zaka ga cewa suna da wani irin take, misali kamar Kano zaka ga ana cewa Kanon Dago ko da ne ka zo an fi. Kaman nan masarauta ta Kanje tana da wani irin kirari da ake wa wannan gari?
Duk muna da kirari, domin mun tashi mun samo iyayenmu da kakanninmu suna ana Kanje Kangiya kan kura, so domin an buga da ita ne an barta, an yi mayaka su zo su ci wannan garin da yaki, Allah bai ba su iko ba, ta wanda wannan ne ana mata kirari da Kanje Kangiya kan kura.
To game da kaman irin waƙoƙi haka da zaka ga ana wa garuruka ko ƙauyuka da suka shahara kamar yadda kai magana, shin akwai wata waka kaman ko fitacciyar waka da aka yi saboda shaharar wannan gari?
Eh, to gaskiya ban san ban da wannan masani.
To Mai Martaba, kaman wani irin kalubale kuke fuskanta wannan masarauta ko in ce gari na Kanje?
To babban kalubale da muke fuskanta yanzu shine dai yanayi na rayuwa, wanda yanzu abubuwa sun canja gaba daya na mutane, abubuwa da an san su na al'ada da shauransu yawanci yanzu kusan sun ba su nan, ko mutane ba a samun biyayya kamar yadda magabata da suke yi. To wannan kusan abin shine wanda mu ma yanzu muna kokarin mu gina, kowa ya kamata kowa ya san al'adansa ya kuma san na gabansa ne, wato ya kasance al'umma suna da biyayya da kansu har zuwa kuma ga shugabanni.
Akwai garuruka zaka ga cewa suna fuskantar matsaloli daban-daban, kama daga killa, matsalar rashin wadataccen ruwan sha ko asibiti ko makaranta ko hanya, ko anan ba ku da wata matsala da ta jibanci irin waɗannan?
To alhamdulillah, a da dai kan mu ma ni ma na tashi na samu muna da wahalar ruwa, amma yanzu ka alhamdulillah tunda yanzu duk da kai tafiya mita kadan zaka samu akwai boko to amma babban yanzu abin da ke damu mu shine ilimi na ƴaƴanmu da kannanmu domin makarantun ga sunan da akwai primary akwai kuma secondary school da muke da shi a nan to amma duka biyu zaka samu babu kusan wuri mai kyau wanda yara za su samu su zauna su yi karatu cikin kwanciyar hankali to wannan ne shi ya fice mana kutuwa kwariya domin duk al'umma ba ilimi kusan ba al'umma bane to da wannan ne hankalinmu na kai kuma muna roka ko da zuwa ga gwamnati ne da a bayar da kulawa na musamman akan wayannan abubuwa wato teaching aid da zuwa su environment din makarantun zaka samu kamar secondary school gwamnati tun da an establish nashi har zuwa yau gwamnati sun yi class guda uku ne kawai abu duk shauran community effort ne so da wannan kokarin da al'umma mu muna yi domin mu ga yara su sami ilimi shi yasa mu ma mun yi kokari mun yi gine-gine a wannan gun haji har zuwa exam hall da shauran su ta manga primary nan har yanzu da in lack of wurin zaman yara hajin dai alhamdulillah man environment din yana da bukatan a ce an gina shi ga yanda yara za su samu ilimi cikin kwanciyar hankali
to ya batun tsaro fa
maganan tsaro kan alhamdulillah domin mu ko da karamin hukuman awai ne gaba daya muna alfahari dai mu wannan yanki na wani chiefdom nawa nan alhamdulillah domin duk abubuwan da kusa yake faruwa mu nan zaka ga Allah na kokari mu ma muna kokari Allah na taimaka mana mu ma muna kokari mu ga dai an zauna lafiya da al'umma
to kowani irin kokari gwamnati take yi domin magance irin kalubale da suka jibanci karancin ruwan sha sai cibiyoyin kiwon lafiya da ma sauran ababen more rayuwa a garin Kanje da kuma sauran gurare Alhaji Yusuf Aliyu Turaki shine commissioner ma'aikatar kananan hukumomi masarautu da kuma bunkasa ci gaban al'umma
abinda gwamnati ke yi yanzu gwamnati ta dauka matakin ta dauki matakin gyaran hanyar Kanje Abuni ta hanyar aikin bunkasa kasa kuma a yanzu haka da nake magana da kai in kaje daga tarar da su bulldozers suna nan suna aiki ba dare ba rana wanda muna ganin bayan kin sumati hanyar zai zama hanya ne ingantacce wanda kowa zai sha'awanta kuma ta wannan bada ruwan sha da sauran su akwai rijiyoyin burtsatse wanda gwamnati ta riga ta yi su a wurare da yawa a wannan sashi har zuwa ita ainihin karamar hukumar makanta na awe akwai irin wayannan ayyuka da huta na kan layi wanda gwamnati ta riga ta yi kananan hukumomin nan guda 13 da development area da saura ma kanana ward duk wayannan an shigar da wayannan huta ko ina a yanzu naga har wannan huta na kan layi wanda ake ganin su da daddare duka yana nan a wannan kananan hukumomi da muke da su guda 13 da development area har da village duka wannan bin ya shafe su kuma duka wannan aikin wannan gwamnati ne na engineer Abdullahi Sule shine wannan ruwan shi a matsayin gwamna yana cikin ayyuka da ya ce bari ya sha kwana 100 da yake a office
da ko wasu gurare da muka kai ziyara sun nemi gwamnati ta kawo musu dauki musamman ma a gurare suka jibanci kamar makarantun primary da kuma na secondary shin akwai wani mataki da gwamnatin jihar Nasarawa ta dauka domin inganta tsarin karatu
eh wannan kuma abin an fiye shi ma kenan yanzu haka akwai makarantun da ma an commissioning nasu akwai shi a Mahanga akwai shi a Angon Lambu inda a Kefi da sauran wurare da yawa ya riga ya je har an gabatar da su mako an fara ma karatu a cikin su kuma ta hanyar su bai wanda take fama da maganan makarantu na primary da sauran su kwangila na nan an shirya ba da su sama da wurare 500 wanda za a yi ayyuka na gine-ginen azuzuwa da kuma wanda sun lalace duka wayannan abin an riga an gama ana kokarin sakewa mutane takardu ne domin a je a fara aiki ba dare ba rana
kwata-kwata abin da ya sauka kenan a hirar tamu ta yau a madadin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio da talabijin na jihar Nasarawa wato NBS Lafiya ni Sadiq Abbas da na gabatar da wannan shiri nake cewa sai an jima
yanzu ko ga karatun alqur'ani mai tsarki na yara
Muhammad Amin Tijani Lababin Islam Academy A'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وعجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين
da wannan muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice
kasashen duniya da dama ciki har da Najeriya sun fara azumin watan Ramadana karkashin umarnin zama a gida da hukumomi suka bayar domin a yaki annobar coronavirus da ta addabi duniya Najeriya ita ce kasar da tafi yawan musulmi a yankin yammacin Afirka kuma umarnin hana zirga-zirga gudun kada a yada cutar ta coronavirus ya sa ba za a samu damar yin ayyukan ibada kamar yadda aka saba yi a musallati a kowace shekara ba jama'a da dama sun kwatanta azumin wannan shekara a matsayin wanda za a yi shi karkashin kangi ko yanayi na kulle yayin da adadin masu mutuwa sanadiyar cutar coronavirus ke ci gaba da karuwa a Amurka Rautani na nuni da cewa farin jinin shugaba Donald Trump na raguwa ya zuwa wuraren karshen watan Maris a lokacin da adadin mace-macen bai yi yawa ba. Farin jinin Trump ya kasu zuwa kusan rabi inda adadin waɗanda ba su gamsu da salon mulkinsa ba ya kai kashi 50.2 yayin da waɗanda suka yi na'am da mulkin nasa adadinsu ya kai kashi 46.3 cikin 100 kamar yadda binciken jin ra'ayoyin jama'a da shafin da ake kira 538.com ya tattara. A karon farko Burtaniya ta zamanto kasa ta farko da ta gudanar da gwajin allurar rigakafin cutar coronavirus akan bil'adama a nahiyar Turai. A ranar Alhamis aka yi wa wasu mutane biyu da suka amince a yi gwajin a kansu allurar a birnin Oxford, inda wata tawagar ƙwararru daga jami'a suka samar da rigakafin cikin ƙasa da watanni uku. Za dai a yi wa wasu ɗaruruwan mutane da su ma suka miƙa kansu don a yi gwajin a kansu allurar rigakafin cutar. Sannan za a nemo wasu mutane kwatankwacin wannan adadi su kuma a yi musu allurar sankarau ta yadda ƙarshe za a gwada sakamakon gwaje-gwajen amma kuma ba za a sanar da mutanen wacce allura aka yi musu ba domin a samu ingantaccen sakamako.
Kuma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu da wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya tsaya ni da Tibakiru Dodo ne da ya haɗa mana shirin ko ba da umarni sai kuma injiniyan mu na wannan lokacin ni Ibrahim Kalaba sai garba ke cewa sai an jima wannan.
Bonjour au micro Idrissa.